This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Talata 4 ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Aisha da kanun labarai.
Shirye-shiryen bada tallafin Amurka ga kasashen waje suna fuskantar gagarumin sauyi karkashin gwamnatin Trump. Barazanar kakabawa wasu kasashe haraji na zaman wani yunkuri ne da dakile safarar muganyan kwayar fentanyl. Sannan jirgin ruwan dakon danyen man Liberia wanda ƴan Houthi suka kaiwa farmaki bara ya fara zirga-zirga a tekun Maliya bayan cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza.
To kanun labaran kenan. To ko me yasa wasu wakilan kasashen Afirka dake taron harkokin adinai a Afirka ta Kudu ke ganin harajin da Amurka ta sa ma China zai shafi Afirka?
Da yake China suna sayo ma adinai da dama daga Afirka waɗanda ta kan yi amfani da su wajen sarrafa abubuwa a masana'antu sa'annan ta fitar kasuwannin duniya.
To ko shin matakan korar bakin haure da Amurka ta dauka kuntatawa ce ga kasashen Afirka?
Ba kuntatawa bane, gyara ne. Gyara ne, kasashen Afirka zuciyarsu gaba daya ta mutu, kullum suna harkan tallafe ne daga Amurka.
Kamar kowace safiyar Talata, yau ma za a ji shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Safan Sokoto ke gabatarwa, inda yau shirin zai ci gaba da tabo rikicin cikin gida a babbar jam'iyyar adawa ta Najeriya PDP. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. A jiya Litinin ne aka dakatar da ayyuka a hukumar tallafawa kasashe masu tasowa ta Amurka ta USAID mai gudanar da ayyukan agaji na miliyoyin dala ga kasashen waje, inda aka hana ma'aikatan hukumar shiga ofisoshinsu, sannan an hana su damar amfani da kwamfutocinsu. An tilasta wasu manyan jami'an hukumar tafiya hutu yayin da gwamnatin Trump ta dau matakan maida ayyukan hukumar karkashin ofishin ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Da yake yi wa manema labarai bayani a El Salvador, inda ya kai ziyarar aiki, sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya ce yanzu shi ne daraktan hukumar na rikon kwarya, sannan zai fara daukan matakan da za su tabbatar cewa ayyukan hukumar sun dace da manufofin sabuwar gwamnatin kasar. Rubio ya bayyana hukumar a matsayin wacce take da tarihin bijirewa umarnin majalisar dokoki da fadar White House. Duk da yake a cewar shi ya kamata a ce hukumar tana karkashin ma'aikatar harkokin wajen Amurka ne. Manufar barazanar shugaba Donald Trump na lafta makayakin da kasashen Mexico, Canada da China suke shigo da su Amurka haraji ita ce don ya yi yunkurin dakile safarar kwayar fentanyl wanda ake sarrafa ta a kasar China, sannan kamfanonin sarrafa magunguna suke amfani da ita wajen yin halastattun magungunan kashe zafin ciwo. Sai dai kuma Sinaloa da Jalisco, wasu manyan kamfanonin sarrafa muggan kwayoyi a kasar Mexico ne suke saye wani kaso na sinadaran suna amfani da su wajen sarrafa haramtattun kwayoyi. Kungiyoyin masu harkar kwayoyi suna sarrafa fentanyl sannan su shigo da ita Amurka ta bayan fage. Yanayin mummunar kwayar mai karfin gaske na rashin dauki da wari ya sa gano ta da kuma kwace ta ya kasance babban kalubale. Jirgin ruwan dakon mai Kaisaris mai dauke da tutar Liberia wanda ƴan Houthi suka kaiwa farmaki bara ta kutsa tekun Maliya cikin makon nan, a cewar Suez Canal jiya Litinin. Ɗaya daga cikin zirga-zirgan shi tun bayan da mayakan suka sanar da dakatar da hare-hare akan jiragen ruwan da ba su da alaka da Isra'ila. Da dama daga cikin kamfanonin jiragen ruwa da suka dakatar da zirga-zirga sannan suka karkata jiragen su zuwa kudancin Afirka don kauce ma yuwuwar fuskantar hare-haren ƴan Houthi. Suna ta dakon su tabbatar da su tabbatar cewa za su iya kutsawa ta tekun Maliya tun bayan cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza. kungiyar Houthi mai alaka da Iran wacce ta kai sama da hare-hare 100 akan jiragen ruwa tun watan Nuwamban 2023 sannan ta natsar da wasu jiragen ruwa biyu ta fada a ranar 20 ga watan Janairu bayan cin mai yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza cewa za ta takaita hare-harenta ga jiragen ruwa masu alaka da Isra'ila kawai A baya sun kai wa jiragen ruwan da ke da alaka da Burtaniya da Amurka hari duk da cewa wasu jiragen ba su da wata alaka ko dangantaka da su amma harin ya shafe su. To ana shan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Afirka ta kudu. Ji aka fara gudanar da babban taron harkokin haƙar ma'adinai na Afirka ko inda ba karo na 31 a birnin Cape Town na Afirka ta kudu, inda ƙasashe sama da 115 suke hallara. Na gaba-gaba a ajandar taron sun hada da manufofin shugaban Amurka Donald Trump da tasirin da harajin da Amurka za ta saka makaya da kuma tasirin dakatar da tallafin Amurka a matakin ƙasa da ƙasa za su yi kan ɓangaren haƙar ma'adanan Afirka. Vicky Stark ta halarci taron kuma ta haɗa mana rahoto na musamman wanda na fassara. Taken taron na bana shi ne ɗaukar matakan kare ma'adanan Afirka tun daga yanzu. Wasu daga cikin mahalarta taron sun damu da yadda harajin da shugaba Trump ya lafta musamman ma kan kayayyakin da ake yi a China waɗanda ya ƙara wa harajin kashi 10% kamar yadda ya sanar ranar Asabar zai sa cimma wannan burin ya matuƙar wahala. Dennis Danya, babban mataimakin shugaban bankin Afreximbank, ɗaya daga cikin masu ɗaukar nauyin matakan faɗaɗa cinikayya a nahiyar, ya ce
because China sources a lot of its minerals from Africa.
Da yake China suna sayo ma'adinai da dama daga Afirka waɗanda ta kai yi amfani da su wajen sarrafa abubuwa a masana'antu sa'annan ta fita kasuwannin duniya. Tayu wannan al'amarin ya yi mummunan tasiri a kan ɓangaren haƙar ma'adinan Afirka.
Shawarar da Trump ya yanke ta dakatar da bayar da tallafi a matakin ƙasa da ƙasa ita ma an yi nazarinta. Ministan harkokin ma'adinai da albarkatun man fetur na Afirka ta kudu Gwede Mantashi ya gaya ma wakilan kasashen a jawabinsa na buɗe taron cewa ya kamata Afirka ta daina samar da ma'adinai muddin dai aka janye waɗannan kuɗaɗen. To amma Danye yana da ra'ayi saɓanin wannan.
I think every administration has the right to determine how the national resources are going to be deployed.
A tunani na kowace gwamnati na da damar yanke shawara akan yadda za a yi amfani da dukiyar ƙasa. Saboda haka gwamnatin Trump na da damar yanke shawara kai inda ya kamata su yi amfani da kudadensu, kuma ba za mu iya tilasta Amurka ta ci gaba da bayar da kudin gudanar da wasu harkoki ba. Saboda haka Amurkawa ne kawai za su iya yanke shawara.
Wani daɗaɗɗen masanin harkokin haƙar ma'adinai Peter Mejo ya ce saɓanin China dama Amurka tana taka tsantsan wajen saka jari a Afirka. Saboda dalilai da dama ciki har da rashin kwanciyar hankali a nahiyar. Wani babban misali shine tashin hankalin da ake kan yi a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar Congo, inda 'yan tawayen M23 da sojojin gwamnatin Congo ke tafafatawa a ƙoƙarin neman yin iko da wurin. Mejo ya yi kira ga Amurka da ta ci gaba da samar da kuɗin haɓaka hanyar Lobito Corridor, wadda hanyar jirgin ƙasa ce ta jigilar ma'adinai daga Congo da Zambia zuwa tashar jirgin ruwa ta Lobito a ƙasar Angola wadda ke gabar tekun Atlantic.
I think it was the US putting a toe in the water and they mustn't stop now. They must put the foot.
Ina ganin ai Amurka ce ta dage tun da farko cewa ai wannan aikin kuma bai kamata su tsaya ba yanzu. Dole su ci gaba da dagewa. Dole su sa kafa sosai, dole su tatsi abin arziki na wannan aikin, su kuma nuna ma Afirka irin himmar da suke bayarwa wajen zuwa nan su taimaka a bisa wasu sharuɗa masu ma'ana da tasiri da kuma amfani ga dukkan masu ruwa da tsaki.
An yi imanin cewa Afirka ta mallaki kashi 30% na adadin ma'adanan da ke duniya, wasunsu ma abubuwan da aka saba samun kuɗi da su ne kamar zinari da gwalagwalai, wasunsu kuma ana amfani da su ne wajen yin abubuwa kamar batira da motocin lataro ne, waɗanda ake ganin suna da matuƙar muhimmanci wajen samun makamashi mai tsafta. Wakilai a wurin taron na Indaba, wanda za a kammala ranar 6 ga watan nan na Fabrairu, na wakiltar kamfanonin haƙar ma'adinai ne da 'yan kasuwa da kuma gwamnatoci. Akwai kuma wani wakilin Amurka, to amma an ce duk wata tambayar da za a yi mai a yi ma gwamnatin Amurka kai tsaye. Wannan kenan, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Aisha da kashi na biyu na labaran duniya.
Jirgin ruwan dakon mai High Sarris mai dauke da tutar Liberia wanda 'yan Houthi suka kai wa farmaki bara ta kutsa tekun Maliya cikin makon nan, a cewar Suez Canal jiya Litinin. Ɗaya daga cikin zirga-zirgar shi tun bayan da mayakan suka sanar da dakatar da hare-hare akan jiragen ruwan da ba su da alaka da Isra'ila. Da dama daga cikin kamfanonin jiragen ruwa da suka dakatar da zirga-zirga sannan suka karkata jiragensu zuwa kudancin Afirka don kauce ma yiwuwar fuskantar hare-haren 'yan Houthi. Suna ta dakunsu tabbatar cewa za su iya kutsawa ta tekun Maliya tun bayan cime yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza. Kungiyar Houthi mai alaka da Iran, wacce ta kai sama da hare-hare 100 akan jiragen ruwa tun watan Nuwamban 2023, sannan ta nutsar da wasu jiragen ruwa biyu, ta faɗa a ranar 20 ga watan Janairun bayan cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza cewa za ta takaita hare-harenta ga jiragen ruwa masu alaka da Isra'ila kawai. A baya sun kai wa jiragen ruwan da ke da alaka da Burtaniya da Amurka hari, duk da cewa wasu jiragen ba su da wata alaka ko dangantaka da su, amma harin ya shafe su. Kasar Uganda ta fara gwajin wani rigakafin nau'in cutar Ebola da ta bulla a Sudan, wanda ya kashe mutum guda tun bayan bayyana barkewar cutar a makon da ya gabata. Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa cikin wani saƙon da ya kafa a dandalin X jiya Litinin cewa an kaddabar da gwajin cikin gaggawa bayan kwanaki uku da bayyana barkewar cutar, tare da tabbatar da kiyaye cikakkun matakan kariya na duniya da dokokin ƙasa. Jami'an ba su bayyana sunan kamfanin da ya samar wa ƙasar da ke gabashin Afirka sama da maganin rigakafin cutar 2000 ba. WHO tana tallafawa matakin da Uganda ta ɗauka na tunkarar barkewar cutar da dalar Amurka miliyan 1 daga asusunta na buƙatar gaggawa. Zuwa yanzu dai mutum ɗaya ne ya mutu da ƙwayar cutar, wato wani mutum mai jinyar marasa lafiya wanda ya yi aiki a asibitin ƙasa na Mulago da ke Kampala, babban birnin Uganda.
To a gaida Aisha da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Kamar yadda aka sani dai, tun bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya yanke shawarar korar bakin haure ake ta cece kuce kan dacewa ko rashin dacewar wannan matakin. Kan haka ne abokiyar aikinmu Aisha Ma'azu ta tuntubi mai fashin baki kan al'amuran zamantakewa da gwamnatoci da kuma ƙasa da ƙasa Farfesa Khalifa Dikwa da ke birnin Maidugurin Najeriya don jin ra'ayinsa. Sai ya ce,
duka dokan nan da kake ana gani kamar da kuntatawa ne. Gaskiya al'amarin ba kuntatawa ba ne, gyara ne. Gyara ne mai ne ya kashe kasashen Afirka, zuciyarsu gaba daya ta mutu, kullum suna harkan tallafi ne daga Amurka. Alhali kuma kasansu a cikin kasansu ga ma'adinai ga arziki birjik, amma kuma sai kullum ana roko a basu tallafi ko kuma a je a samu bashi. Yaushe ne za su nasu su rufe kofa su gyara kasarsu? Na ɗaya kenan. Na biyu, babu yadda za a yi ka ce kasar mutane kawai ka shiga ka rabe. To zai iya kasance wanda kuma sun samu sarari akan cewa suna zaman Amurka ko Turai, kuma suna zage kasashensu na iyaye da kakanni, suna zage akan cewa komai abinda kasar Afirka ta yi ko Najeriya ko Nijar ko kowace kasar Afirka, suna samu kawai kullum zagin kasashensu na iyaye da kakanni. Alhali kuma suna nesa can, ba za su dawo ba su yi su tallafawa ko siyasa za su yi da tsoronsu. Kishin kasa ya zama babu, sun fi so suna kijin kasa kasashen Turai da sauransu. Wannan kuwa ba nasu ba ne. Saboda haka ina gani kamar zai sa su ma su yi zuciya su zauna a kasarsu su gina kasarsu, domin tafiyan da wanda ake zuwa Amurka din nan wanda abun ba zai shafe su ba, ai sun je da takardansu da su ma da iliminsu suna tallafawa Amurka wajen samun tattalin arziki, wajen aikace, wajen koyarwa da sauransu. Ai wanda ya shafe su din wanda da boye hanya ta boye suka shiga ba hanyar da ta dace ba ne, kuma ba za a bude kawai a ce kasa kawai ta kasance, ko ma waye ne zai biyo ta Mexico ko ya biyo ta Canada ko ta ina ko bakin teku, kawai a ji babu doka bai yi ba, kuma yaushe ne za su so kasansu da kasansu. Idan bayan an kore su za su ya suke ta mun fa mun dawo gida, amma kuma yaya zai kasance kullum muna neman tallafi daga waje? Me yasa kuma mu a Turai in suna samun kuɗi na bashin da za a ba su korance din nan babu ruwa sosai, amma ta Afirka din ruwan ma yana zuwa ya fi ma har ainihin kudin asalin, ina dalilin da mu ba za mu nema adalci ba? To waɗannan abubuwa in ba a yi su ba, ba za su zo, ba za su dawo su ga cewa abinda manyan namu suka ce kowa ya san kowa din. Idan an ce kasuwa ta yawan mutane shi ne kasuwa, amma kowa ya san cewa in magriba ta yi to kowa ya san kofar gidansu. Nje Aminu ka.
Farfesa Khalifa Dikwa kenan ke fashin baki kan wasu manufofin shugaban Amurka Donald Trump. To kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Wannan damagun ina zo waɗanda ke zage shi a cikin jam'iyya, wannan damagun shine ya bi Atiku, ya bi wazirin Adama duk inda ya taka kafarsa a cikin kotu har aka yi hukunci har zuwa kotun koli. Waɗannan mutane da ke zage shi yanzu suna ina? Ta yaya za a yi mutum ku yaki da shi ya yake ku, ya rusa ku, ya lalata ku, kuma gobe ku sake shi da za ku zauna da shi, kuma again yana nuna maku hanyar da za ku bi ku yi nasara? Weekend nan kowa san abin da yi. APC ma bata yaki PDP yanda wike yaki PDP. Duk abun da yayi a zaben 2023 kun gilace. Akwai ire-iren wike mu da yawa cikin jam'iyyar PDP waɗanda suka taka muhimmiyar rawa wajen haɗuwar PDP a jihohinsu, a takarar gwamna ko a takarar sanatoci ko a takarar shugaban ƙasa.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadomu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Muna fatan kuna nan kalau kamar yadda muke. Idan Allah ya kai mu rana wato, muna so mu taba muhawara game da gagarumin taron makaranta Alkur'ani nan da aka ce za a yi Abuja. Amma yau za mu tsaya kan rikicin cikin gida na jam'iyyar PDP ce, wacce a yanzu akwai alamun cewa gungun mutanen da ke goyon bayan ministan Abuja Nyosun Wike suna neman su samu baraka a cikinsu, bayan da gungun gwamnonin PDP baki ɗayansu ciki har da gwamnan jihar Oyo Ishoyi Makinde da kuma na Bauchi Bala Muhammad Kauran Bauchin suka ɗauki ragamar jan wannan jam'iyyar ɗin ta PDP. A wajen taron da suka yi ranar Juma'a da ta wuce a Asaba ta jihar Delta ne, wannan gwamnoni din suka fito bayyana jama'a, suka bayyana cikakken goyon bayansu ga ambasada Iliya da Magun da kuma Sunday Ode Okoye a matsayin shugaba da kuma babban sakataren jam'iyyar din na ƙasa baki ɗaya a wajen zaman farko da suka yi na taronsu na wata-wata kenan.
Sunana ambasada Umar Iliya da Magun.
To mu jam'iyyar PDP an san mu da ƙa'idodi da kuma sanin ya kamata. Duk wani ihu da ake yi mun sani mutane ne daga gefe wanda suke so su kawo mana rudani. Saboda ai riko nake yi, kuma circumstances ne ya kawo ni nake yin riko. Duk lokacin da aka ce yau wannan abu ya koma inda ya kamata ya koma, ni da haku kuma mun riga mun ce mun ja layi, babu wani yanzu ƙorafe-ƙorafe, kuma kowa ɗan jam'iyya ne. Amma kuma nan gaba ba za mu yarda da sakaci a wajen al'amari na jam'iyyar.
To shi Makinde ɗin da kuma sauran gwamnonin ɗin wanda a da suke tare da shi Wike, yanzu ga alama sun fara janye jikinsu suna neman su ƙulla zumunci da dangantaka da su sauran gwamnonin da ke adawa da Wike ɗin, wanda wannan ana jin zai rage tasirin shi Wike na ƙoƙarin da yake na ƙwace jam'iyyar PDP daga hannun wanda take hannunsa a yanzu ɗin. To sai ya kenan. Bari mu ji ra'ayin wasu MPDP kafin mu shiga muhawarar mutu yau.
Sunana Haruna Aliyu Ningi. Ni ne mawallafin jam'iyyar PDP na farko da aka yi amfani da wajen sa musamman a arewa wajen tallata jam'iyyar PDP. Wannan takaddamar mun hangota mun san za a zo gurin. Ba zai yiwu a ce jemage ya shugabanci dabbobi ko kuma shugabanci tsuntsaye ba. Shi wike mata maza ne ba mu san matsayinsa ba dan PDP ne ko dan APC ne ba saboda mu saba samun irin wannan ba a tarihin demokradiyyar Najeriya.
To haka ne to yanzu ga ci gaban muhawara da wakilin mu na Abuja Nasiru Adamu Hikaye shirya mana tsakanin Yusuf Jingadi da kuma Yusuf Musa Ado kan makomar wannan jam'iyyar ta PDP.
Ni abin da nake son mu fahimta shine mu zauna muna yi ma juna takin dugadugai muna cin zarafin juna a jam'iyyar PDP ba shine zai ceto al'ummar Najeriya ba domin yanzu jam'iyyar PDP ta kasance ita kawai ce a yanayin da za ta iya in an samu haɗin kai amma muddin ba a samu ba yadda waɗannan jam'iyyun na Najeriya sauran suke wargaje haka za a ci gaba sannan maganar cewar bangaren damagun ko bangaren yayari a PDP ba bangare jam'iyya ɗaya ce kuma wannan zargin shine gwamnatin jihar Bauchi kamar yadda faɗa yace a daina wani zargi a daina dakatar su da wani kowa ya koma bisa matsayinsa su waɗanda aka ce an dakatar suwa su koma a matsayin su shi national treasurer Ami Yari ya koma matsayin shi national treasurer da magun ya ci gaba da zama a matsayin shugaban riko na wucin gadi har lokacin da an ka kawo fa'ida an ka kawo matsala
kin da aka dauka sauraro ana ci gaba da sauraron shi wannan shiri na tsaka mai wayan sashin Hausa na muryar Amurka inda muke tare da malamai babban jami'in labaru na ofishin shugaban jam'iyyar PDP Alhaji Yusuf Dingadi da kuma ɗaya daga daraktocin campaign na jam'iyyar na zaben shugaban kasa Yusuf Musa Ardo. Yusuf Musa Ardo, bari mu shiga ma bari mu ma koma cikin ma maganganun ma sosai waɗanda ake labari. Cewa jam'iyyar PDP ta rabu ne tsakanin magoya bayan dan takarar jam'iyyar na shugaban ƙasa Atiku Abubakar, wazirin Adamawa da kuma tsohon gwamnan jihar Rivers Nelson Wuke inda ake zargin bangare ɗaya na jam'iyyar. Wato bangare ɗaya na mara baya ne na tallata asiran jam'iyyar PDP ga yan jam'iyyar APC wato mutanen Nelson Wuke har yau aka kasa dakatar da Wuke duk da ya yaki jam'iyyar a zaben 2023 me zaka ce kan wannan.
Wannan babban abun bakin ciki ne kuma wannan gazawa ne a shugabanci wannan kuma babban matsala ne wanda ta lalata nasarori da ci gaba har tana sa mutane masoya PDP na Allah wanda suna son su PDP a zuciyarsu sun fara zama suna zama kamar wato gwiwan suna sanyi. Domin ga waɗanda suke haƙƙin shugabanci na hannunsu zama maciya amana ta yaya za a yi mutum ku yaƙi da shi ya yaƙe ku ya rusa ku ya lalata ku kuma gobe ku sake shi ne za ku zauna da shi kuma again yana nuna maku hanyar da za ku bi ku yi nasara. Weekend nan ko wasa abun da yi nashi ya wuce magana antipati in ana magana antipati antipati ma wasa ne wannan shi APC ma bata yaƙi PDP yanda wike yaƙi PDP. Daga ƙarshe aka wayi gari yau wike gashi nan a cikin gwamnatin APC kowa ya tabbatar da cewar duk abun da yayi a zaben 2023 kungila ce ya je yayi abun da yayi yayi ma APC aiki ya APC ta samu mulki ya lalata PDP ya lalata ƙuri'an PDP kuma duka wannan sakaci ne na shugabanci yau an wayi gari wannan sakacin maimakin an faɗi zabe koko an karbi zabe hannunmu a zo a zauna a ce to shikenan su waye a nada disciplinary committee a duba su waye suka hassasa wannan matsalan a ladabtar da su wanda ya kamata a kore su a kore su wanda ya kamata a kai su ƙara a kai su ƙara don sun ci amanan party sun ci amanan da aka ba su don haka ba a yi haka ba sai aka bari weekend nan ya je ya karbi mulki mukami a jam'iyyar APC minister ne na wannan gwamnati mai ci wai har PDP za ta kira shi zama a zo a yi taro yana cikin manyan jam'iyya yana da fada aji har yana da karfin da ra'ayinsa za ta danne ra'ayin duk wanda ke jam'iyyar wani zama da aka yi a baya wanda aka ba ma damagun ya ci gaba da shugabanci ra'ayin wiki aka bi a wannan gaba ɗayan WC da aka yi wannan ba abun bakin ciki ba ne wannan gazawa ne ba haka muka san PDP da muka sani ba don haka wannan ina gaya ma duk wani babba da yake a PDP in dai da gaske muke yi a matsayin jam'iyya ana so a karbi mulki a hannun APC ko yaushe ma ake so a karba, to lalle ne sai mun canja daga wannan tsarin wanda yayi kirki, wanda yayi abun kirki a yaba masa, wanda yayi kuskure koko ya ci amanan party a kalli tsaban idon sa a gaya masa ya ci amana kuma a nada committee na daftarwa a nadaftar da shi, wanda ya kama a kai shi kotu, a kai shi kotu kamar wuke kamata ya jami'an PDP ta kai shi kotu domin ya ci amanan jami'a.
Yusuf Dingyati, to kaji me yasa shi ofishin shugaban kaddashin shugaban jami'ar PDP shi Umar Iliya Damagum bai dakatar da wuke ba, wanda har ya haddasa zargin cewa ai ma shugabannin jami'ar ƴan amshin shatan wuke ne, duk abin da jami'ar ma ta yi yana hannun jami'ar APC.
To da farko ya kamata mu fahimci cewar a zaben da aka yi na tsakanin wuke da Atiku na share na zaben dan takarar shugaban kasa, kowa ya san cewa mai girma waziri ya samu kura 371, wuki ya samu kura 237, aka zauna aka yi hukunci akan inda za a fuskanci harkar da jam'iyya za ta yi kan kamfe. Tun wannan tashin farin aka fara samun sabani wanda shine ya kara wargaza duk kyakkyawan dangantaka ta tafiya ta kamfe na jam'iyyar PDP. Bayan kammala zabe jam'iyyar PDP, Allah ya iko ne, bata kafa gwamnati ba, maimakon a dawo a saki ainihin waɗannan mutanen da a yau ke tare jijiyoyin wuya bakunan suna kunwa, suka yi watsi da jam'iyya, suka fita batun harkokin jam'iyya.
Lissafa mana suwa
ba zan faɗi suna, ba zan faɗi ba, ban faɗin suna da nune
kana zage ka
so ai akwai dalili ba, saboda dalili shi karan kansa mu ba mu yadda cewar ma shi ma bai san wani abu a ciki, domin ai in gaskiya ne amma matsayin sa na ma'aikacin jam'iyya, yau in babu jam'iyya ai ba da aiki,
a in jiwa
ko ba haka ba
da aiki,
a to in babu jam'iyya amma PDP suru, saboda haka in gaskiya ne shi ya sani cewar wannan bangaren wike da shugabancin jam'iyya na yanzu shi ambassador Damagum su ne waɗanda suke ƴan kasuwa dillalai wanda suke dillancin PDP ba APC, wannan shi ne gaskiya bayani.
Za ka fara azal laifi ga wazirin Adama mai girma Atiku Abubakar, saboda shi ne jagoran jam'iyya bayan faduwa zaɓe, kuma shi ne ɗan takarar jam'iyya, maimakon ya bar jam'iyya ya kyale ta har ta kai wata shida jam'iyyar PDP ba ta iya biyan albashi, jam'iyyar PDP ba ta iya kula da ikanta, jam'iyyar PDP ba ta iya aiwatar da ayyukanta, ya bar jam'iyya a lokacin da aka fadi zabe, kamata ya kira kowa a dawo a zauna a san matsalar da ake ciki. Kuma ina gaya maka wannan damagun da ake zagi, wannan damagun da ake cewar ina zo waɗanda ke zage shi a cikin jam'iyya, wannan damagun shine ya bi Atiku, ya bi wazirin Adama duk inda ya taka kafarsa a cikin kotu har aka yi hukuncin har zuwa kotun koli, waɗannan mutane da ke zagin shi suna ina. Sannan ina son ka sani wani abu Malam Nasir da ake kaucewa, akwai ire-iren wikenmu da yawa cikin jam'iyyar PDP a jihohi a kuma nan Abuja, waɗanda suka taka muhimmiyar rawa wajen haɗuwar PDP a jihohinsu, a takarar gwamna ko a takarar sanatoci ko a takarar shugaban ƙasa.
Kuma gaishe kuma da mai tubar mu tsaya nan, sai Allah ya kai mu rana wace wanda kamar yadda muka ce muku in Allah ya da komai ya tafi daidai, muna so mu kawo muku muhawara ne game da babban taron makaranta ko mahar da ta Qur'ani da aka ce za a yi su 60,000 a birnin Abuja a cikin wannan wata na February din nan da muke ciki. Me wannan taron yake nufi, wa yake daukan nauyin shi, ko me ake son, me manufarsa, ko me ake son a cimma game da shi, wannan yana cikin abubuwan da za mu duba yanzu ne a nan za mu kumban kwana a shirin yau, wanda kuma a madadin su baƙin namu Yusuf Dingyaɗe da Yusuf Musa Ado tare da shi wanda ya jagoranci muhawara ɗin Nasiru Adamu Hikaya, ni Ali Mustapha Sakwata nake muku ban kwana daga Washington. Ku huta lafiya.
To a gaishe ka da tawagarka, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma fa a taƙaice.
Shirye-shiryen ba da tallafin Amurka ga kasashen waje suna fuskantar gagarumin sauyi ƙarƙashin gwamnatin Trump. Barazanar ƙaƙabawa wasu ƙasashe haraji na zaman wani yunkuri ne da daƙile safarar muganyan ƙwayar fentanyl. Sannan jirgin ruwan dakon ɗan yamman Liberia wanda ‘yan Houthi suka kai wa farmaki bara ya fara zirga-zirga a tekun Malia bayan cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin Aisha Mu'azu wadda ta taya ni gabatar da shirin, da producer mu Dadi Balawi, sai kuma injiniyan mu Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.